ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau sha biyar ga watan Safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1448 wanda yayi daidai da 30 ga watan July shekara ta 2026 miladiya. Muna cikin karatun littafin Sahihul Bukhari wanda shine mafi ingancin littattafai bayan Al-Qur'ani mai girma a wajen Ahli Sunna wal Jama'a. Muna nan cikin kitabul magazi babu wafadi Abdul Qais hadisi na nawa 4268 2468 na'am.
Bismillahirrahmanirrahim babu wafadi Abdul Qais
babun delegations wato manyan baki na Abdul Qais.
حدثني إسحاق أخبرنا أبو عامر الأقدي
نعم.
حدثنا قرة عن أبي حمزة قلت لابن عباس رضي الله عنهما
يوه ناتي وابن عباس انجي واتو أبي حمزة أبي جمركي يجي ناتي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما
إنني جرة ينتبذ لي نبيل
إنا دواني كسكو وني تكنيان كسا tukunya wato ina da irin wannan tukunya din wanda ana tsuma min ainihin tsumi an gane ina da wani tukunya wanda ana tsuma min tsumi a cikin sa.
Fa ashrabu hulwan fi jar
ina shan wannan tsumi da dadi a cikin wannan tukunya din ko wannan kasko din.
In aktsartu min
in aktsartu minhu
fajalastu alqawm
yawa idan na yawaita daga gare shi in na yawaita daga wannan tsumi din na zauna cikin mutane
fa'adaltu aljulus
sai na tsawaita zama in na yawaita daga wannan tsumi din na sha da yawa kuma na zauna cikin mutane na tsawaita zama a cikin su bayan na sha da yawa.
Khashitu an aftadih
ina jin tsoro kada in kunyata. Me yasa zai kunyata? Yana ganin wannan tsumi din idan ya sha da yawa an gane wannan ko yazo ya tsawaita ya zauna cikin mutane ya tsawaita zama to wannan tsumin zai yi tasiri a jikinsa har ya zamanto ya fita hayyacinsa har ya zamanto ya bugu. Na fata gane wannan har ya zamanto ya bugu an gane kenan tsumin idan tsumin ya dade yakan juya ya koma giya. Ku fahimci abin da shine yake cewa ina da wani tukunya haka ko wani kasko wanda ake tsuma min ainihin tsumi sai in sha tsumin da dadinsa a cikin wannan tukunya din idan na yawaita a gare shi na zauna a cikin mutane na tsawaita zama khashitu an aftadiha ina jin tsoro kada in kunyata. Me zai sa in kunyata? Zan bugu zan zo in bugu in zauna cikin mutane in ringa tumbele ina yin abin da bai dace ba kuma ni mutum ne mai mutunci ina jin tsoro kada ya zamanto na dade ainihin cikin mutane asiri na ya tonu in zo in bugu. To saboda haka me kake gani?
Faqal
sai shi Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu sai bashi amsa kamar yana cewa ya hukuncin wannan ya hukuncin tsumi wanda farko idan an tsuma shi baya bugarwa amma idan an dan dade kila yayi kwana ɗaya ko fiye da haka yakan rike da ya koma giya yana bugarwa. Idan mutum ya sha zai iya buguwa har ya zamanto yana tumbele a gaban jama'a. Menene ra'ayinka dangane da wannan tsumi din? Na'am.
Faqal
sai Abdullahi bin Abbas ya ce masa
kadima wabdu Abdul Qais ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam,
ya nuna magabatan mu suna da wani dabi'a wato ba sa yanke hukunci akan al'amari sai sun tabi malamai a ringa mayar da al'amura na addini wanda ya rikicewa ainihin gama garin mutane ko daliban ilimi idan al'amari ya rikice su mayar da shi zuwa ga ainihin malamai. Fas'alu ahlan zikr in kuntum la ta'lamun. Na'am. Sai Abdullahi bin Abbas yake cewa
kadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam,
manya-manyan baki na Abdul Qais delegation sun gabato zuwa ga manzon Allah, sun ji labarin da'awan da manzon Allah ke yi, sai suka zo suna so su je wa kansu an gane da'awan da yake na tauhidi da kuma ainihin da'awan da yake cewa kada a bauta ma gunki, kada a yi kaza, kada a yi kaza. Sai suka kawo ziyara su wafdu Abdul Qais wajen manzon Allah don su je wa kansu.
Faqala marhaban bil qawm,
to da manzon Allah ya gansu sai ya ce musu marhaban bil qawm, maraba da waɗannan mutanen.
Gaira khazaya walan nadama,
ba masu jin kunya ba, ba masu nadama ba.
Faqala ya
rasuluwa ba, ba masu nadama ba.
Faqalu ya rasulullah,
sai ce ya rasulullah,
inna bainana wa bainaka al mushrikeena min mudar,
lalle tsakanin mu kenan sun riga sun musulunta. Tunda kaji suna ya rasulullah, da ba su musulunta ba, da kaji suna ya Muhammad. An gani suna cewa lalle tsakanin mu da kai akwai mushrikan nan na mudar, in za mu zo, in za mu taso daga garin mu can mu zo wajen ka, akwai mushrikan nan na mudar, idan sun gane cewa mu mun musulunta za su iya cutar da mu.
Wa inna la nasilu ilayka illa fi ashhuri al-hurum,
mu ba ma samun saduwa zuwa gare ka sai cikin watanni masu alfarma, a lokacin ne idan muka zo ba mai tare mu ko da an gane mu musulmi ne, saboda kafiran Makka sun yi imani da wata mai alfarma, sun yi imani cewa ba a taba mutum a cikin wata mai alfarma, kamar yadda ba a taba mutum a cikin masallacin harami. An gane wannan ko? Masallacin harami idan mutum ya riga ya shiga ko da kafiran Makka ne ba, ka tsira. Sannan kuma ba sa ba su yarda a kashe wani ko a yi yaƙi a cikin wata mai alfarma ba. An gane a ina suka samu wannan tunani? Kafiran Makka ga su kafirai ne wanda ba su da littafi. Am yaqulu naftara bal huwa alhaqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika. An gane su ba su da wani littafi, kuma su din na kafirai ne. Ya aka yi har suka san cewa ba a yaki a wata mai alfarma, sa'annan kuma ba a kashe mutum a masallaci mai a masallacin harami? Ta yaya yau burkushin addinin Annabi Ibrahim alayhi salam? Kafiran Makka suna da ainihin burkushi na addinin Annabi Ibrahim alayhi salam, wanda Amr bin Luhay al-Khuzai ya lalata musu tunani, amma da bai lalata musu tunani ba, da kafiran Makka su ma musulmi ne. An gane wannan ko? To sai suka ce ya Rasulullah, lallai tsakanin mu da kai akwai mushrikai na kabilar Mudar, kuma mu ba ma iya saduwa da kai sai a cikin wata mai alfarma.
Haddithna bi jumalin min al-amr,
ka ba mu labarin dunkulallun al'amura.
In amilna bihi dakhalna al-janna,
idan muka yi aiki da shi za mu shiga aljanna. Ka gaya mana a dunkule abubuwan da in muka aiki da shi za mu shiga aljanna, menene da menene ya Rasulullah?
Wa nad'u bihi man wara'ana,
kuma idan mun tashi daga wajenka muka koma gida za mu kira wanda ke bayan mu, za mu zo mu kira ɗan uwanmu da muka baro su a baya mu nuna musu abinda ka isa mana.
Qala amurukum bi arba,
sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ina umurtan ku da abubuwa guda hudu.
Wa anhaakum an arba,
kuma ina hana ku abubuwa guda hudu.
Al-imanu billah,
to ina umurtan ku, na farko shine me? Imani da Allah. Farkon abinda nake umurtan ku da shi tauhidi, mutum ya san Allah tukuna. An gane idan mutum bai san Allah ba duk wani abin da ya fahimta na musulunci a banza ne, mutum ya iya sallah, ya iya azumi, ya iya zakka, ya iya kaza, amma bai fahimci tauhidi ba. An gane, yana yin sallah yana shirka, yana yin azumi yana shirka, yana yin zakka yana shirka, yana yin tsafi, yana mu'amala da guraye da layu da sauransu. To yaya aikin da yake aikatawa ya zama na banza? Qul afa ghayra llahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbadanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Wa Allah yake gaya ma wannan magana, yana gaya ma shugaban halitta gaba daya cewa wallahi da za ka yi shirka, wallahi da aikin ka ya baci. Sai da Allah ya rantsi cewa wallahi da annabi zai yi shirka, wallahi da aikin shi ya baci. Shine Bahaushe ke cewa wai ana tona tsakuwa dan a ba a ya tsoro. Idan har za a iya gaya wa manzon Allah wannan magana, to mu ba min babu aula. An gane wannan ko? Wallahi da za ka yi shirka, wallahi da aikin ka ya baci, kuma wallahi da ka zamanto daga cikin masu asara. Haka Allah ya gaya wa manzon Allah. Kaga ashe kenan da awa zuwa ga tauhidi wajibi ne. Mutanen da ke cewa yanzu lokaci yayi da za a daina magana kan tauhidi, saboda an dade ana magana kan tauhidi, wato da awa na tauhidi da shi ake farawa, da shi ake gamawa, ba za a taba ajiye da awa zuwa ga tauhidi ba. Idan kaga mutane suna ajiye da awa zuwa ga tauhidi, to waɗannan mutane ba su fahimci hakikanin da awan da manzo Allah ya zo da shi ba. An gane wannan ko? Farko shine imani da Allah.
Hal tadruna mal imanu billah?
Shin kun san ko menene imani da Allah?
Shahadatu an la ilaha illa Allah.
Shine kalmar shahada. Shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah.
Wa iqamus sala.
Da tsaida sallah.
Wa ita'uz zakka.
Da bada zakka.
Wa sawmu ramadan.
Da azumi watan ramadan.
Wa an tudu min al maghanim al khums.
Kuma ku bayar daga cikin ganima. Ku bayar da khumsi. Bima'ana daga cikin ganima an samu, ku bayar da ɗaya cikin biyar. In kun bayar da ɗaya cikin biyar, saura kashi nawa? Sauran kashi hudun sai a raba ma sojoji. Wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba. Har zuwa dai ƙarshe. An gane ku?
Wa anhaakum an arba.
Sannan ina hana ku abubuwa guda hudu.
Man tubiza fi dubba.
Abinda aka tsuma a cikin duma. An gane duma sai a fafe shi. In an fafe shi sai a tsuma. A tsuma ainihin ko ainihin dabino ko inabi ko kuma alkama, a tsuma shi a cikinsa. Shi wannan duma ɗin in an tsuma ainihin wayannan abubuwa a ciki, suna saurin rikidewa su koma giya. An gane babu wuya sai su rikide su koma su fara bugarwa. Sannan wannan ƙi da kuma iccen dabino, ana samun iccen dabino a fafe shi, sai a fafe icce bishiya. In an fafe shi, to naka fafe sai a zuba ainihin wannan tsumi na, sai a zuba alkama ko a zuba dabino ko a zuba ainihin sha'ir ko abin da ya kama ko inabi a wajen. Kafin ka ankara baya dadewa sai ya fara bugarwa.
Walhantam.
Sannan kuma hantam, shi ma hantam wani tulu ne wanda ake shafa masa mai a cikinsa. In an zuba mai a cikinsa sai a zuba wayannan abubuwan da muka ambata. Shi ma wannan tulun aka zuma aka kulle baya dadewa sai ya zamanto yana bugarwa.
Wani muzaffat.
Sannan muzaffat shi kuma shi ne ainihin alkibir. Alkibir wani abu ne kamar kwalta, wato kamar irin abin da ake sanyawa raƙumi in yana da garje a jikinsa. Raƙumi akwai wani ciwo na ƙuraje da ke samun kaga manya-manya, ana kiran shi garje. Za ga raƙumi yana ta susa, in ya samu bishiya ya susa, in ya samu gini ya susa, saboda yana masa ƙaiƙayi sosai. To shi wannan alkibir ɗin kamar kwalta yake, shi ne ake shafa ma wannan ƙurajen. Sai kaga wannan ƙurajen ya mutu amma zai yi baki haka. To saboda haka in an samu wannan alkibir ɗin aka shafa a tulu, aka shafa a cikin salka, sai aka ɗinke salka na fata, aka shafa wannan alkibir ɗin sai aka dinke. To idan an dinke, idan an zuba ruwa za ga ruwan nan yayi sanyi kamar yanda ka san ruwan fridge. To Larabawa sukan ainihin sanya ainihin tsumi na giya, su zuma giya a ciki, a zuma alkama ko sha'ir ko wani abu, a zuba ruwa a ciki sai a kulle shi, ma baya dadewa sai ya koma yana bugarwa shi muzaffar din nan. To Annabi ya ce ina hana ku duk abin da aka tsuma cikin duba da naqir da hantam da muzaffar, saboda wannan abin da aka tsuma yana saurin rikidewa ya koma giya. An gane wannan ko? To saboda haka kada ku yi amfani da shi. Idan ko mutum ya tsuma har ya kwana, to haramun ne ya sha, dan ya riga ya rikide ya koma yana bugarwa. Na'am.
Haddathana Sulaiman ibn Harb, haddathana Hammad ibn Zaid an Abi Jamra qala sami'tu ibn Abbas yaqul,
naji Abdullah ibn Abbas yana cewa
qadima wafdu Abd al-Qais ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam,
manyan baki na Abd al-Qais sun gabato wajen manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wayannan bayin Allah Abd al-Qais sun gabato zuwa ga manzon Allah zuwa guda biyu. Su wayannan Abd al-Qais wasu kabila ne, manyan kabila ne da suke zaune a can kasar Bahrain. Ana danganta su zuwa ga wani Abd al-Qais, wani mutum ana kira shi Abd al-Qais. An gane wannan ko? To shine ainihin kakansu. To wayannan kabila sun gabato wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To abin da ya bayyana kamar yanda Ibn Hajar ya faɗa cewa wannan kabila Abd al-Qais sun kawo ziyara sau biyu wajen manzon Allah. Akwai ziyaran da suka zo na farko, sannan akwai ziyaran da suka zo na biyu. An gane wannan ko? Saboda haka suka cewa Annabi, bainana wa bainaka kuffara mudar, tsakaninmu da kai akwai kafiran mudar. An gane? Ya kasance wannan ziyara sun zo tuntuni a cikin shekara na biyar da hijira suka zo, zuwan farko kenan, ko kuma sun zo kafin shekara biyar na hijira. An gane ku? Ya kasance alƙaryansu yana can Bahrain. Shi wannan Bahrain din shi ne farkon alƙarya wanda aka tsayar da sallar Juma'a bayan sallar Juma'a da aka tsayar a Madina. Bayan sallar Juma'a da aka tsayar a Madina, wannan an tsayar da sallar Juma'a a can garin Bahrain. An gane can wajen su Abd al-Qais din, kamar yanda ya tabbata a cikin littattafan hadisi. To ya kasance yawan wayannan mutane, wato su baki na farko, su 13 ne. A cikin wannan ziyara nasu sun tambayi manzon Allah game da imani, kuma sun tambaye shi game da abin sha, wanda ya yi musu bayanin abubuwan da suka hana, da shari'a ya hana a sha. To ya kasance a cikin farkon ziyararsu akwai wani mutum ana kiran shi Al-Ashaj Abd al-Qais, wanda manzon Allah ya masa kyakkyawan yabo. Wani sahabi ne a cikinsu. Annabi ya ce inna fika khaslataini yuhibbuhuma Allah, lalle tare da kai akwai wasu sifofi guda biyu Allah yana so, al-hilm wal-anat, wato hakuri da kuma bin abu sannu. Kana da hakuri sannan kuma kana bin abubuwa a hankali a hankali, wato baka da rawan kai. Kenan manzo Allah yana son mutum mai bin abu sannu. Manzo Allah yana son mutum wanda bashi da rawan kai. An gane? To shi wannan bawan Allah yana da wayannan sifofi wanda Allah yana son su. In kana da wayannan sifa, to ka gode wa Allah. An gane ku? Ka zamanto mai hakuri. In an ce al-hilm shine hakurin da mutum zai yi wanda ba za ka iya ganewa ma a fuskar shi ba cewa an cutar da shi. Za a cutar da shi, ba za ka iya ganewa ba ka cutar da shi. Shi ya bar abin a cikin zuciyarsa. Shi kuma mai hakuri da kira sabar. Shi mai sabar ka cutar da shi, ba zai dauki mataki ba, amma za ka iya ganewa ka cutar da shi. An gane? To wannan bawan Allah yana da al-hilm. Ko ka cutar da shi ba ka ganewa. Sannan kuma yana bin abubuwa sannu-sannu. At-ta'anni minallah wal-ajala minash-shaytan, bin abu sannu-sannu daga Allah yake, sannan gaugawa daga shaitan yake. Na'am. An gane wannan ku? To wannan shine ainihin wafdu Abd al-Qais, wa'annan bayan Allah sun zo Madina kamar yanda Imam Muslim ya fitar daga hadisin Abi Sa'id al-Khudri sannan Abu Dawud da shi ma ya ruwaito daga hadisin Ummu Affan bintul Wazi an gane sannan ya kasance lokacin ziyartar wa'annan bayan Allah wafdu Abdul Qais wato annabi ya ce faja'a an shi ya ce faja'alna natabadaru min rawahilina yani lamma qadimul madina yace lokacin da muka zo madina inji Abdul Qais mun kama gaggawa mu hau abin hawan mu an gane wannan ku to sannan wato wayannan baki da suka zo su wayannan wabda Abdul Qais wato annabi yana cikin bada hadisi yana cikin ba sahabbansa hadisi sai manzon Allah ya ce wa sahabbansa sayyadallu alaikum min hauna rakabun kum khairu ahli al-mashriq da sannu wasu mutane za su wasu ayari za su kullo zuwa gare ku su ne fiyayyin mutanen arewa mutanen gabas a cikin mutanen da ke rayuwa a gabas waɗannan kabilu su ne fiyayyin su an gane ku sai Umar ya zo sai ya fuskanci wajen su sai Umar ya gamu da wasu mutane 13 suna kan abin hawa an gane sai Umar ya gane su ne mutanen da manzon Allah ya yi albishir gare su sai Umar ya musu albishir Umar ya ce musu ina muku albishir manzon Allah ya ce ku ne fiyayyin mutanen da za su kullo daga gabas an gane wannan ku sannan sai Umar ya rako su har suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar suna zuwa wajen manzon Allah sai suka zauna suka sunkuyar da suka dukar da abin hawan su rakuman su sai suka kama hannun manzon Allah suka sumbanci hannun manzo sallallahu alaihi wa sallam shi kuma wannan bawan Allah da ake kira al-Ashaj Abdul Qais yayi jinkiri bai zo ba su sauran gaba ɗaya sun riga sun zo shi kuma ya zo daga baya yayi jinkiri har ya zo daga baya shine ya zo ƙarshe ya gurfanar da rakumin shi an gane da ya gurfanar da rakumi ya tattaro kayan su duk kayan mutanensa ya tattaro shi waje ɗaya bayan ya tattaro kayan waje ɗaya sannan sai ya zo yana tafiya zuwa wajen manzo kenan ya tattaro duk kayan da suka zo da shi kansu bace sai da ya gama tattarowa sai ya zo wajen manzo Allah to shine manzo Allah yana kallon irin yanayin takunsa yana rike gaskiya wannan bawan Allah kai ne kuwa kaga yayi tunanin kada a je ana tattaunawa da manzo Allah kayan da aka zo da shi ya bace shine ya zo ya tattaro musu kayayyakin su shine annabi ya yabe su inna fika khaslataini yuhibbu kumallah lalle tare da kai akwai dabi'u guda biyu wanda Allah yake son su an fahimci wannan ko na'am
fa qalu ya rasulullah
yawa sai suka ce yawa to na biyu mun ce ainihin wayannan bakin sun zo zuwa biyu ne wannan shine zuwan farko to zuwa na biyu ya kasance a cikin shekarar da ake kira sanatul wufud shekarar da manyan baki suka zo lokacin da aka yi sulhul hudaybiya da aka yi sulhul hudaybiya din nan an riga an ce kowa yana da iko yayi da'awa zuwa ga addininsa to manzo Allah ya yi ta aikawa da wasiqu zuwa garuruwa to manzo Allah ya yi ta samu manyan baki suna ta zuwa daga garuruwa da yawa suna zuwa wasu suna zuwa su yi ma annabi tambayoyi wasu suna zuwa su musulunta to a wannan shekara wato gab da fatahu makka shine sanatul wufud wa'annan wafdu Abdul Qais sun ƙara kawo ziyara wajen annabi a lokacin nan adadin su ya kai 40 wajen mutane 40 kaga sun ƙaru akan mutane 13 da suka zo a farko to wannan shine ziyartar su na biyu Allahu a'lam na'am
fa qalu ya rasulullah
sai suka ce ya rasulullah
inna hadha lahay min rabi'a
mudin nan mu ne wannan kabila na Rabi'a
wa kad halat bainana wa bainaka kuffaru mudar
haqiqa kafiran mudar sun kange tsakanin mu da kai haqiqa kafiran mudar sun kange tsakanin mu da kai kafiran makka sun kange ba za mu iya shigowa wajenka ba saboda kafiran makka sun san mu musulmi ne idan za mu shigo wajenka za su cutar da mu
falasna nakhlusu ilayka illa fi shahrin haram,
ba ma samun daman zuwa wajenka sai a cikin wata mai alfarma.
Famurna bi ashiya na'khudhu biha,
to ka umurce mu ya rasulullah dan ba za mu ƙara dawowa ba sai shekara mai zuwa
wani
wata mai alfarma. Ka umurce mu da abubuwa wanda za mu yi riko da shi mu kai ma ƴan uwanmu.
Wa nad'u ilayha man wara'ana,
mu kira zuwa gare ta wa'inda suke bayan mu.
Qala amurukum bi arba,
sai ce ina umurtan ku da abubuwa hudu.
Wa anhaakum an arba,
ina hana ku abubuwa hudu.
Al-imanu billah,
ina umurtan ku da imani da Allah subhanahu wa ta'ala.
Shahadati an la ilaha illallah,
ina umurtan ku da shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, shine al-imanu billah. Al-imanu billah din shine menene? Shahadati an la ilaha illallah.
Wa aqada wahida,
sai ce to dai kenan, sai kullu dai to dai kenan, na umur dai kenan, sunan nabi fa.
Wa iqamis sala,
da tsayi da sallah shine na biyu.
Wa ita'iz zakah,
da bada zakka.
Wa antu'addu lillahi khumsa ma ganimtum,
a wannan ruwaya ba a faɗi maganar wa sawm ramadan ba, ko amma a wancan ruwaya an faɗa, an gani. Sannan ku bayar da khumsin abinda kuka samu na ganima.
Wa anhaakum anid dubba,
sannan ina hana ku game da tsimi wanda ake yin shi a cikin me, a cikin duma.
Wan najir,
da wanda ake yin shi a dabino, aisha dabino a huda shi, in an huda shi sai a tsuma ainihin dabino a ciki, ko a tsuma ainihin inabi ko abin da ya kama da shi, to yana saurin rikidewa ya koma me, ya koma giya.
Wal hantam,
da wanda ake yi a gora.
Wal muzaffaj,
da wanda ake yi a da alkibir.
حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب اخبرني امر وقال بكر بن مضر
نعم
ان عمرو بن الحارث ان بكير ان قريبا مولى ابن عباس حدثه
ان كربو daga bukair daga quraib shine bararran bawan abdullahi bin abbas radiyallahu ya bashi labari
anna ibn abbas wa abdurrahman ibn azhar wal miswar ibn makrama
lalle ibn abbas da abdurrahman bin azhar da miswar bin makrama
arsalu ila aisha radiyallahu anha,
sun aika zuwa ga aisha radiyallahu anha.
Fa qalu,
suka ce
ikra alaiha assalamu minna jami'a,
wato ka karanta mata sallama daga gare mu gaba daya. Ka ce ma aisha muna gaida ita muna mata sallama.
Wa salha an raka'atayn ba'd al'asr,
ka tambayi aisha dangane da raka'a biyu da ake yi bayan la'asar, shin ya halatta ayi nafila bayan la'asar ko bai halarta ba? Ka tambayi Aisha radiyallahu anha.
Wa inna ukhbirna,
a zamanin manzon Allah akwai mata da suka fi maza ilimi, an gane, akwai kamar irin Aisha radiyallahu anha, ana zuwa daga can ƙasa, daga can duniya, garuruwa da yawa a zo a tambayi Aisha abinda ba a gane ba kan musulunci, an gane. Amma fa in an zo tambayanta ba wai tana fitowa masallaci kamar yadda nake zauna haka ta bada lakca bane ba, irin yadda muke yanzu ga gama ce ta zo ta zauna tana wa maza wai lakca, kuma ya na sauraron ta. Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, idan an zo za a tambayi matan annabi, in za a tambaye su mata'an, wannan mata'an din duk wani abun amfani ya shiga. Malaman tafsiri sun ce mata'an, in kana so ka aru wani abun amfani irin bokiti, irin ainihin irin buta, ko dai wani abu na amfani, ko kana so ka yi tambaya game da ilimi, dai yana cikin mata'an. In za ku tambaye su wata matsala na ilimi, to ku tambaye su min wara'i hijab, kuna jin muryansu ba kwa ganinsu, za su tsaya wajen windo, ko kuma kuna tambaya suna ba ku amsa, kuna tambaya suna ba ku amsa, an gani. Irin cakuɗe ɗaya ne yadda ake samu tsakanin maza da mata yanzu, wanda ya wuce gona da iri, babu shi a zamanin magabata. Amma yanzu an saki matan ne sakaka, yadda ka san ba a so, ko a ɗauki mata a acaba ta haɗa jiki da namiji, ko oho, kuma ba ma tunanin ya za mu yi mu gyara, har ma a yi 3-in-1, wata mata tsaya a gaban shi, wata za ta shiga, za ta tsaya ne, za ta zauna ne a gaban shi wannan mutumin, gaban shi mai tukin, ɗaya tana gaba, biyu suna baya, an gani. To irin wa'annan ba ma tunanin ya za mu yi mu gyara, mutanen Kano sun taɓa tunanin su gyara, amma kuma al'amar ya riga ya rushe a zamanin gwamna shekarau mutanen Kano sun yi kokari an samu amene ne ba su ce a daidaita sahu shi wannan a daidaita sahu mata kawai din mata ne mata kawai din maza ne maza kawai an gane wannan ko kuma shi gwamnan ya hana a dauki mata a mashin ko ka san a wannan lokacin da aka hana daukar mata a mashin su mu kanmu mu musulmi mu muke ta zagin gwamna din muna zagin shi ya tsananta mana an gane wannan ƙarya ne munafinci ne ba shari'a bane an gane wai mu da kanmu ne fa muke fada da wannan al'amarin masu fadan masu sallah ba wai kristoci bane ba ba wai ɗan kan bane in ka ga yanda ake fitowa a radio a zazzagi shekarau cewa munafinci ne ba dan Allah yayi wannan abun ba bai ruwa ku cewa an ba dan Allah yayi ba tunda dai abin da yayi dai ya dace da shari'a sai a mai kyakkyawan zato a lokacin nan aka yi ta zagin shi cewa kaza 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 yana saukar da kan mulki gwamnan da ya hawo daga baya kawai sai ya dawo da komai ya koma normal aka koma ana cuɗanya maza da mata maganan a daidaita sahu ya rushe an gane to irin waɗannan mutane Allah zai gyara su Allah ba zai gyara su ba duk abin da muke da iko mu gyara sai ba mu gyara ba Allah zai tambaye mu gobe kiyama abin da yafi karfin mu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha duk abin da muka motsa muna so mu gyara bai gyaru ba Allah ya san mun yi kokari amma irin wannan na mashin din nan da kaza a gari irin Kano ba Sokoto Zamfara a irin su Maiduguri da ina kuma irin su Katsina Jigawa duk irin wannan garuruwa wanda zaka ga babu wanda ya isa ya ja musulmi ne suke da rinjaye ko to a irin wannan garin sai kaga mutanen da ke kawo cikas wajen tabbatar musulunci kuma su ne su kansu musulmi su kansu masu raunin imani da kuma fahimtar addini ha to shine suka take tambayan Aisha radiyallahu anha game da fatawa na addini
wa talha an rak'atayn ba'd al'asr
ku tambayi Aisha radiyallahu anha dangane da raka'a biyu bayan sallar al'asr ana yi nafila bayan sallar al'asr
wa inna ukhbirna annaki tusalliha
mu an ba mu labari yake ummul mu'minin radiyallahu anha sayyidin a wato ita Aisha radiyallahu anha mu an ba mu labari ke kina yin nafila bayan la'asar shin gaskiya ne kina yin nafila bayan la'asar kuma ina kika samu
wa qarbalana anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama naha anha
kuma labari ya kai gare mu cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana yin nafila bayan la'asar to ke kuma an ce kina yi ina kika samu
qala ibn abbas
sai ibn abbas yace
wa kuntu abribu ma umar an-nas anha anhuma
na kasance ina dukan mutane tare da umar inji ibn abbas umar yake rike bulala da ni da umar a lokacin mulkin umar na mukan dauki bulala in mun ga mutane suna nafila bayan la'asar mu zane su
qala kurai
sai kurai yace
fa dakhaltu alaiha
sai na shiga wajen aisha radiyallahu anha
wa ballagtuha ma arsaluni
sai na isan mata abinda suka aiko ni in kaga mutum na iya shiga wajen Aisha to muharramin ta ne amma mutumin da ba muharrami ba shine zai za yi aiki da wannan aya wai za su alkubu hunna mata'an fas'alu hunna min wara'i hijab an gane ku
fa qalat sal umma salama
sai take cewa ita Aisha wannan tambaya don ka mun ku tambayi ummu salma ita ma malama ce radiyallahu anha
fa akhbartuhum
sai na ba su labari nace Aisha radiyallahu anha ta ce ku tambayi ummu salma
fa radduni ila ummi salama
sai suka mayar da ni zuwa ga ummi salma cewa in je in tambaye ta
bi mithli ma arsaluni ila Aisha
da misalin abin da suka aiko ni da shi zuwa ga Aisha
fa qalat ummu salama
sai ummu salama ta ce
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما
ناجا من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينهى هني دغ نافله بايل العصر اكان ونغو
وانه صلى العصر
cewa lallai manzon Allah ya sallaci al'asar
kuma dakhala alai
sannan sai ya shigo wajena
manzon
Allah ya sallaci al'asar sai ya shigo wajena inji ummi salma radiyallahu anha
wa indi niswatu min bani haram min al-ansar
alhali a wajena akwai wasu mata na kabilan bani haram daga cikin kabilan ansar kabilan banu haram
fa sallahuma
sai annabi yayi sallah bayan al'asar an gane a wajena akwai wasu mata na kabilan haram sai ga manzo Allah ya zo yayi nafila bayan al'asar bayan yana hanawa ba sai kuma gashi ya zo yayi
fa arsaltu ilayhi al-qadim
sai na aika da ainihin wani boyi-boyi na zuwa gare shi an gane sai ta aika da hajiminta zuwa ga manzon Allah cewa bata gane ba ya rasulullah ba ka hana yin nafila bayan al'asar ba to me yasa kake yi an gane kaga wannan na nuna kenan idan shugaba yana hani game da wani abu kuma yana aikatawa to wannan hanin nashi zai iya rushewa in ba yayi kyakkyawan bayani ba tunda kai ne shugaba kai muke koyi in dai ka hana mu abu sai ka aikata mu ma za mu yi tunda Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ha na'am
fa qultu quni ila janbi
sai na ce a ki tsaya zuwa ga gefe na
ila janbi
sai na ce ba shi wannan boyi-boyi na inji Ummu Salma wato umi ila janbihi ki tsaya zuwa a gefensa fa quli ki ce
taqulu Ummu Salma ya rasulullah
sai Ummu Salma tana cewa ya rasulullah alam asma'aka
fa quli taqulu Ummu Salma ya rasulullah
sai na ce ki ce Ummu Salma tana cewa
alam
quli ki ce Ummu Salma tana cewa ya rasulullah
alam asma'aka tanha an hatain raka'atayn
ashe ba na jika kana hani game da wayannan rako'i guda biyu ba ai kana hani daga yin nafila bayan la'asar ya rasulullah
fa araka tusallihima
naga kana sallatin su kaga wannan shagi kira kul hazihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani su sahabban manzon Allah suna bin manzon Allah ne ido a bude an gane to kaga manzon Allah shugaban halitta sahabban manzon Allah in sun ga yayi abu in sun ga ya hana abu sai kuma yayi ba sa yin shiru sai sun tambaye shi to ina kuma ga wani malami wanda yana iya dacewa yana iya yin kuskure ya zo ya gina wani abu da ka ko ya gina wani abu da ijtihadin sa kana ganin ya halata a rufe ido ai ta bin shi Allah ya ce ka ce mana hazihi sabili wannan ita ce hanya ta Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya wannan ita ce hanya ta ad'u ila llahi ala basiratin ina kira zuwa ga hanyar Allah akan basira ana wa man ittaba'ani da ni da masu bina kenan sahabban manzon Allah duk da sun san annabi ma'asumi ne shi sun san annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha baya furta wani abu na san ran shi sai dai abin da aka yi masa wahayi amma kuma duk da haka in sun ga manzon Allah ya faɗi magana kuma ya aikata kishiyansa sukan tambayi manzon Allah domin ya wayar da su an gane to ina kuma idan wani malami wani babban imam ya aikata wani abu da ya saba ma hadisin manzon Allah shin sai mu yi shiru mu bi wannan imam din ko za mu tambaye shi menene hujjar da yasa ya saba ma hadisin manzon Allah yana halatta mu rufe ido mu tabbin wani imam alhali gashi ya saba ma hadisai ingantattu daga manzo bai halatta sai ya gamsar da mu da hujja da dalilai in bai kawo hujja ya kawo dalili ba ba za mu bi shi ba za mu ajiye fahimtarsa mu dauki abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
fa in ashara bi yadihi fastakhiri
idan manzon Allah yayi ishara da hannunsa ki dan ja baya in dai manzon Allah ya yi ishara cewa yana sallah ki dan ja baya har ya gama
fa fa'alatil jariya
sai ita wannan baiwa din sai ta aikata
fa ashara bi yadihi fasta'akharat an
sai yayi ishara da hannunsa sai ta dan yi jinkiri ta dan tsaya sai ya gama
falamma sarafa qali
yayin da ya juya sai ke cewa
ya binta abi umayya
ya ce bintu abi umayya
sa'alti an zakatayn ba'da al'asr
kin yi tambaya game da raka'a biyu bayan la'asar, an gane wannan ko? To yaya kuma sufaye masu cewa ba a tambayan malam? Kawai wa man qala li shaykhihi lima la yukhli wa abadan, duk wanda ya ce wa malaminsa, wanda ya ce wa shehinsa akar maka Allah mai yasa kai kaza dan mai kaza, baya samun nasara har abada. Kawai koda ya aikata abu sanu, koda ya faɗi magana sai ya aikata sabanin shi, kada ka tambaye shi hujja, kawai ka rufe ido kai ta bin shi. Wannan shine addinin sufanci. An gina sufanci ne akan makauniyar biyayya, an gane? Duk da sun riga sun faɗa sun ce addinin mahaukata ne, ce wannan fa ana magana ne da mahaukata. An ka san kai ba mahaukaci bane, ba ruwanka, ba mutumin da yake sufanci sai mahaukaci. Sun faɗa su da kansu, duk wanda ka ganshi dan dariƙa, to su da kansu yan dariƙa sun ce in ka ga mutum na dariƙa to mahaukaci ne. Mai ma'anar mahaukaci yana yin biyayya ba hankali. Duk abin da aka faɗa da sunan addini, kawai muridi zai miƙa wuya. An ce kun bayna yadai shekh kal mayyit bayna yadai al-ghasil, ka kasance a gaban shehi kamar mace ce a gaban mai wanke shi. An gane? Ba ka da rai, kawai kawai a juya ka duk inda aka ga dama. Kun gane wannan? Amma kun ga addinin musulunci ya saba ma addinin sufanci. Gashi ana tambayar manzo Allah, ya rasulullah, kai sallah raka, ka hana raka'a hudu bayan la'asar, ka hana nafila bayan la'asar, gashi kana yi, ya rasulullah, yaya? An gane ku? Sai annabi ya ce lalle kin yi tambaya game da raka'a biyu bayan la'asar.
Innahu atani unasun min Abdul Qais bil Islam min qaumihim,
lalle wasu mutane sun zo mun daga kabilan Abdul Qais, sun zo mun sun musulunta da su da muta daga mutanansu.
Fashagaluni an zakatain allatayn ba'd al'asr, ba'd az-zuhr,
sai suka shagaltar da ni daga raka'a biyu wanda suke kasancewa bayan azhar.
Fa huma hatani,
ga sunan, wato ma'ana sun zo gab da sallan azhar, sun zo gab da sallan, gab da sallan azhar, ku fahimta? Dan ya ce wasu mutane sun zo da kabilan Abdul Qais, sun zo da maganan musuluntan mutanansu, sai suka shagaltar da ni daga raka'a biyu wanda ke kasancewa bayan azhar. Rawatib wanda ake bayan azhar, dan akwai rawatib kafin azhar, akwai bayan azhar. To na bayan azhar manzo Allah ya shagaltu saboda sun zo su kabilan Abdul Qais, sun zo suna so su musulunta, sun zo da labarin musulunta, an gane, da mutanansu. To saboda sun zo da labarin musuluntan mutanansu, sai manzo Allah ya shagaltu da maganar musulunta har lokacin sallah, har lokacin wannan nafila ya wuce, har lokacin la'asar ya yi, yana tare da wayannan mutane. Yanzu dama yana halatta, don wasu sun zo musulunta, ko wata matsala mai girma ta zo, a shagaltar da kai da yin wani abu muhimmi kamar nafila din nan wanda ka saba yi ratib ne, ka zo ka saurari wayannan mutane har lokaci ya zo ya wuce, ya halatta? Ya halatta. Akwai sanda manzon Allah ma ya shagaltu da yin sulhu har ya zamanto lokacin sallah ya yi, bai zo ba. Daga baya da al'amari ya yi zafi, ba a cimma abin da ake so da wuri ba, sai ce muru Abubakar falisalli bin nas, kaga manzon Allah sai tura Abubakar ya yi sallah ga mutane ko abin da ya kama da wannan. Ina fatan gane wannan. To kaga da wannan kenan, idan al'amari muhimmi ya taso, ana iya jinkirta wani sallah din. To manzo Allah bai samu yayi wannan nafila na rawatib ba wanda ake bayan azhar. To sai manzo Allah yayi shi bayan la'asar. An gane? Kenan wannan sallar da aka ga yayi bayan la'asar, shin nafila ne bayan la'asar ko ramuwa ne ga rawatib na azhar? To shi ne abinda manzo Allah ya yi bayani a nan wajen. An gane wannan ku? Ramuwa ne ga wannan rawatib da ake yi bayan azhar. An fahimta? To wannan shi yasa malamai suka yi sabani. Shin ana nafila bayan la'asar ko ba a yi? To akwai wanda suke ganin sam ba a nafila bayan la'asar. Saboda manzo Allah ya ce la salata ba'da al-asr hatta taghruba babu nafila bayan la'asar har sai rana ta fadi. Da zarar liman ya ce assalamu alaikum bayan la'asar ba nafila, har sai rana ta fadi. Wannan shine mazhaba na jumhur na malamai. An gano wannan ko? To da aka tabbi jumhur, me za ku ce game da raka'a biyu wanda manzon Allah ya yi bayan la'asar? Suka ce ya halatta a yi raka'a biyu bayan la'asar in ya kasance sunna ne na rawatib, sunnatul ratiba, fatat sunna ce ta rawatib ta kubuce na azhar. Idan ya kubuce ko mutum ya saba yi, to an ba mutum dama ya rama bayan la'asar. Wannan ba nafila bane bayan la'asar, ramuwa ne na nafila na ainihin rawatib na azhar. Wannan shine mazhaba na Imam Shafi'i. An gane? Wannan shine Imam Shafi'i mazhaban sa a cikin jadi, sabuwar mazhaban shi. Kuma wannan ita ce ruwaya daga Imam Ahmad bin Hanbal. Kuma manya-manyan malamai daga cikin muhaqqiqin suka zabi wannan fahimta. Daga cikin su akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da dalibinsa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya sun kafa hujja da wannan hadisin wanda muke magana a yanzu. An gane? Kenan su ma suna da fahimta, ba a nafila bayan me? Bayan azhar, bayan la'asar. Amma in ya zama to ramuwa ne na rawatib za a iya yi, ko? To sannan akwai ra'ayi na biyu. Wasu na ganin cewa wannan nafilan da manzon Allah ya yi bayan la'asar khususiya ne na shi, ya keɓanta ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam. An gane wannan ko? Wannan shine mazhaban da yawa daga cikin malamai. Daga cikinsu akwai jumhur na Malikiya da Hanafiya da kuma wata ruwaya daga Imam Ahmad. Kaga Imam Ahmad yana da fatawoyi daban-daban. Kun ga daga ciki kuma ga wata fatawa nan. An gane cewa ainihin kutubiya ne ya keɓanta da annabi. Ana yin nafila bayan la'asar, amma kuma manzon Allah ne kaɗai yake yi, baya halarta sauran mutane su yi. An gane wannan ko? To akwai wani hadisi wanda manzon Allah ya yi nafila bayan la'asar, sai aka tambayi manzon Allah, ya Rasulullah, afa naqdihi ma idza fatata? Shin za mu rama wa'annan mu ma? Mu ma za mu iya rama wanda kubuce annabi ya ce? La, ba magana ramawa, ba magana wani mutum ya rama in sun kubuce. Wannan ya keɓanta ne gare ni kadai. Kun gane wannan ai? To su wa'annan sun kafa hujja cewa Ummu Salama ta ambata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yudawimu alaihi ma, annabi yana dawama akan nafila bayan la'asar. Wa annahu naha ghayrahu anis salati waqtin nahi, annabi ya hana waninsa daga yin sallah a lokacin da aka hana. Manzo Allah ya hana yin nafila a lokacin da aka hana, amma kuma ya dawama akan yin nafila bayan la'asar. Kace wannan ya nuna cewa wannan khususiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane wannan ko? Sannan kuma akwai mazhaba, wani mazhaba daban, cewa ba a shar an tanafila bayan la'asar, amma sallah, amma as-salawat, zawatul asbab ya halatta. Salloli wa'anda suke da sababba kaman ramuwan sunna na azhar, ramuwan rawatib na azhar, shine muka yi bayani wancan ya halatta. Ko kuma tahiyatul masjid, annabi ya ce idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlisu hatta yusalli rak'atayn, idan ɗayan ku ya shiga masallaci fala yajlisu hatta yusalli rak'atayn, fala yajlisu, kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu. Tahiyatul masjid yana daga cikin zawatul asbab. Idan mutum ya shiga masallaci bayan la'asar zai iya yin tahiyatul masjid bayan la'asar, ya halatta. Sannan kuma da kuma raka'atai tawaf mutum na iya yin tawafi bayan la'asar. Raka'a biyu da ake bayan kayi tawafi wani aikin hajji, ai akwai raka'a biyu na tawafi, shi ma yana daga cikin zawatul asbab, zaka iya yi a wannan lokacin. An fahimci wannan ai? To kuma akwai wanda suka ce an shafe shi ne fa, sun ce wannan yin sallah, yin nafila bayan la'asar an shafe ne. To duk wa'annan maganganu gabaki daya akwai fahimta a gare su sannan akwai wani fahimta kuma shine kai tsaye ya halatta ayi nafila bayan la'asar ya halatta shine mazhaba na Aisha radiyallahu anha shine mazhaba na Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma an gane da wasu daga cikin sahabban manzo Allah akwai Ali ibn Abi Talib an gane wannan ku al-allama Nasiruddin al-Albani ya kawo a cikin silsila as-sahiha nashi mujalladi na 7 an gane ko ya kawo wannan bayani din a ciki akwai hadisi kuma wance akwai hadisai da sanuna halaccin haka akwai hadisi wanda Imam Ahmad ya fitar da shi daga Abdullahi ibn Rabah daga wani mutum daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzo Allah sallal asr manzo Allah ya sallati al-asr fa qama rajulu yusalli ba'daha sai wani mutum ya miƙe zai yi nafila bayan al-asr fa ra'ahu Umar sai Umar ya ganshi fa akaza bi ridaihi aw bi thawbihi sai Umar ya kama ainihin mayafinsa ko ya kama tufafinsa ya jashi ya hana shi fa qala lahu sai ya masa ijlis zauna fa inna ma halaka ahlul kitab annahu lam yakul li salatihim fadl fa inna ma halaka ahlul kitab annahu lam yakul li salatihim fadl yace abinda ya halaka da ahlul kitab shine ba sa rarrabewa a cikin sallan su ba sa rarrabewa tsakanin farilla da nafila mutum yana yin sallama daga farilla sai kashe nafila kuskure ne ana so in mutum ya idar da farilla in ma ya fita waje ya je ya dawo ko ya canza waje a fahimci ta cewa sallan da yake yi ba wancan sallan bane to abin da ya halaka da ahlul kitab kenan sai mutum ya zo ya yi salla na farilla sai ya hade da nafila babu wani rarrabewa to ya kamata ku ringa rarrabewa anan wajen me yasa Umar ya ja tufafin shi saboda yayi nafila bayan la'asar la saboda baya babu rarrabewa ne an gane wannan ku to wannan shine abin da ya faru to a cikin wannan hadisin ainihin hadisin ya zo da isnadi wanda yake ingantacce shine Albani ke cewa wa fil hadis fa'idatani ammatani a cikin hadisin akwai fa'idoji guda biyu muhimmai al'ula annahu la budda min al-fasl bayna al-farida wa an-nafila cewa ba makawa a samu fasila a samu rarrabewa tsakanin farilla da nafila allati ba'da hawa da ke bayanta in ma bil kalam a rarrabe in ma da magana aw bi tahawul min al makan ko da canza waje wa fi zalika ahadith sahiha sai yace akwai hadisai ingantattu sai ya kawo su sannan wal fa'ida al ukhra ay fa'idan jawazu tadawu ibada salatul asr halaccin yin nafila kai tsaye bayan sallar la'asar li ikrarin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya tabbatar da mutum akan haka mutumin da yazo zai yi sallar nafila bayan la'asar manzo Allah bai hana ba Umar ne ya ja shi kuma Umar da ya ja ya faɗi dalilin da yasa ya ja shi ba wai ya hana shi nafilan bane summa Umar ar-rajul al-ala salat ba'daha sannan Umar wato ya hana mutumin yin sallah bayan ta ma annahu ankara alayhi tarkul fasl wa sawabahu an-nabi duk da cewa shi Umar yayi inkari a gare shi barin rarrabewa sai annabi ya datar da shi magana da Umar ya faɗa sai annabi ya nuna daidai ne an gane fadalla zalika ala jawazi salah ba'da al-asr sai wannan yayi nuni akan halaccin yin nafila bayan la'asar dunal wasl amma kada su manne kada ya zamanto sun manne kana idar da sallah a samu rarrabewa sai ce wa qad jaa ma yadullu ala al-jawaz min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam haqiqa yazo abinda ke nuni akan halacci daga aikin manzo sallallahu alaihi wasallam daga hadisin Aisha radiyallahu anha anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u raka'atayn ba'da al-asr kun ji wannan manzo Allah ya kasance baya barin raka'a biyu bayan la'asar baya barin shi rawahu shaykhani wa ghayruhuma wa huwa mukharrajun fil irwa من طريق انها انغان ونهو وقد ثبت العمل به عن جماعه من السلف جين irin wannan aiki ne yin nafila bayan la'asar ya tabbata daga jama'a daga cikin salaf radiyallahu anhu kama ya ace an gane wannan ko sike to fa in kila in aka ce kaifa yasihu al-istidlal bi hadha al-iqrar min umar tayaya zai inganta kafa hujja da wannan iqrari da umar faqad saha anhu al-hali ya inganta daga umar din ya inganta daga umar annahu kana yadribu man yusalli rak'ataini ba'dal man yusalli rak'ataini ba'dal asr shi ya kasance umar an waito kuma wasu ruwaya umar yana yin bulala ga wanda yake sallatar raka'a bi bayan la'asar umar na yin bulala to yaya za a yi a ce umar kuma ya goyi bayan yin haka sai albani ke cewa jawabi wannan dukan da yake yi inna ma kana min babi sadd zari'a umar yana wannan duka ne saboda sadd zari'a toshe wata kafa na barna yana yi ne saboda me toshe kafa na barna wa kashiyati an yatawassa annas ma'a zaman fa yusalluhu ma fi waqti al-istirah dan tsoro kada mutane su buda daga halaccin yin nafila bayan la'asar sai a koma yin nafila har zuwa faduwar rana ai sai nafila har faduwar rana an gano wannan ko wanda kuma an hana yin nafila lokacin da rana yayi fatsi in rana yayi yellow din da ya kusan faduwa an ce daidai wannan lokaci rana yana faduwa ne a kahon shi a wajen kahon shi dan to wannan lokaci shine ake nufi da bayan la'asar da aka hana yin nafila bayan la'asar shine lokacin da rana yayi kusan faduwa rana yayi yellow ko yayi jajjaja din nan to shi aka hana an gano wannan ko waqatul istirar al-manhi anhu to idan aka kyala mutane su yi nafila bayan la'asar shi umar na ganin za su fadada has do fitai har lokacin istirar lokacin da rana yayi fazbasi an gane wannan ko shi ake nufi da hadisin hani daga yin sallah bayan la'asar nahaya mutlaqan hadisin da yazo ce la salata ba'da al-asr yaushe ne bayan la'asar lokacin da rana yayi fazbasi din nan kenan ba ba'diyya qariba bace ba'diyya ce ba'ida ba wai bayan la'asar kai tsaye ba bayan la'asar lokacin da rana ya kusan faduwa rana yayi fakbati an gano wannan ko to lokacin da ma akwai hadisi wanda manzo Allah ya hana an gano wannan kamar yadda zai zo cikin hadisi bayan sa sace li laysa bi annahu la yajuzu salatu kuma qabla al-istirah Umar yana yin bulala ne ba wai dan bai halatta ayi sallah kafin istirah ba Umar yana yin bulala ne saboda sadu zari'a لذلك لم ينكر على الرجل صلاته بعد العصر مباشره شيخ عمر بي انكار صلاه متوم بعد العصر كاي تايي با ان دي انا صلى العصر كاي تايي متين يي تو اما يا ربي با كومي وقد جاء عن عمر نفسه ما يؤكد هذا يا زو daga shi kanshi Umar abinda ke karfafa cewa ya halatta ayi nafila bayan al-asr فقال الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر يا فدا ا cikin fatawul bari mujalladi na biyu shafi na 65 ya kawo tambih rawa abdur razzaq min hadith zaid bin khalid hazu hadith karshi cewa anna umar ra'ahu wa huwa khalifa raka'a ba'd al-asr cewa umar ya ga zaid bin khalid an gane lokacin umar yana khalifa yayi nafila bayan la'asar fa darabahu sai Umar ya masa bulala sai ambaci hadisi a cikin hadisin fa kala Umar sai Umar ya ce mashi Zaid bin Khalid din ya Zaid laula anni akhsha an yatakhiza hannas sulaman ila salah da ba dan ina jin tsoro kada mutane su rike shi ya zama tsani ila salati hatta al-layl zuwa ga yin nafila har dare ba ina jin tsoro kada mutane su rike shi ya zama tsani dan yin sallah har dare har rana ya fadi daga wannan bayan la'asar aitai har rana ya fadi ina jin tsoro kada mutane su rike shi tsani da ba dan haka ba lam azrif fihi ma da ban yi bulala ba a cikin su abin da yasa nake bulala ba wai na filan kanki ba ina jin tsoron halin mutane ne kada su yi guluwi su wuce gona da iri. An gane shine Nasiruddin Albani ke cewa fala alla Umar kana yara annan nahaya anis sala inna ma huwa kashiyata iqa'is sala. Yace ana ganin kamar Umar yana ganin cewa lalle hali game da yin sallah kawai saboda tsoron aukar da sallah ne inda gurubi shan a wajen faduwar rana, kada aitana fila har akai ga faduwar rana. An gane wannan ko wannan yayi daidai da maganar Umar wanda ya gabata a can baya. To shine Albani ke cewa abinda muka ciranto shi daga Ibn al-Munzir da waninsa duk yayi daidai da shi. Sannan Yahya ibn Bukayr ya ruwaito daga Lais an al-Aswad an Urwa ibn Tamim ad-Dari shi ma ya karbo misalin ruwayan Zaid ibn Khalid da kuma jawabin Umar duk irin shi ne. A cikin jawabin walakin li akhaf an ya'ti ba'dakum qaumun yusalluna ma bainal asr ila al-maghrib. Abinda nake jin tsoro kada a samu wasu mutane su zo bayan ku da za su dinga yin nafila tsakanin la'asar har zuwa magriba. Amma da ba dan haka ba, ba matsala yin nafila bayan la'asar kai abu kai tsaye hatta yamurru bi sa'a allati naha rasulullah, har su wuce lokacin da manzo Allah ya hani an yi sallah biha ayi sallah. Wannan shi yasa nake hani. Kaga wannan yana nuni akan abin da muka faɗa in ji Nasiruddin Albani. An gane wannan ko? To insha Allah za mu ci gaba sati, za mu karasa sati ne zuwa Allah ya kai mu. An gane za mu kawo hadisai da sanuna. In ka ga mutum yana nafila bayan la'asar kada ka ji tsoro ko kaka zo ka ce za ka yi inkari. An gane in ya fara ma ruwan hadisi to kike sa kai farko karancin zurfin ilimi, karancin bincike yakan sa wani yayin inkari. Wani kuma takalidi ne shi ya riga ya sa makan shi mazhaba kaza zai bi duk wani hadisin da mazhaban nan bai kawo ba ba ruwan shi da shi. Kana kawowa sai ce wannan hadisin ku ne ba namu ba. An ce lokaci yayi na'am. A kuskure ne sai an rarrabe ba a miƙewa kai tsaye. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.